Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma arziki da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A wani yunkuri dangane an zaburar da tattalin arzikin arewacin Najeriya, musamman ma shi a arewa maso gabashin kasar, gwamnatin jihar Gombe tare da gwamnatin tarayyar Najeriya sun himmatu don farfado da noman auduga da zai kai ga farfado da wasu masana'antun masaku da suka durkushe a arewacin kasar. A yin wata tattaunawa da wakilin Abdulhab Muhammad yayi da shugaban gwamnonin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya ya fara da yin bayanin dalilin shirin noman audigar.
Abdulhab, ina ga dalilai suna da dama da suka sa mu ɗau wannan mataki, kuma sai ya kasance domin gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugabancin Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ta kawo wani tsari da ya sa mu duba hanyoyin da za mu ƙarfafi arzikin arewacin Najeriya. Noma kusan zance ita ce mata ɗauke kusan lahirin al'umma, inda bisa abin da za su ci ko da za su saida ko kuma da za su gudanar da rayuwarsu. Saboda haka sai aka duba ina ne ta inda zai fi dacewa a farfado da noma a kyautata kamar yanayi na kiwo da sauransu, saboda shi zai rabu fadace-fadace kuma zai ba da sana'a ta gudanar da kyau. Kuma kar ka manta da cewa auduga ita ce abin da za a sarrafa a yi sutura. Kusan yanzu a mutum miliyan 200 da wani abu kuma kowa ya sa shiga za su ga kayan nan ba na Najeriya ba. Za ku san kai haɗa da noman auduga da matakan da za a bi a kai ta har ga sarrafa ta a masana'anta masaka Kaduna kadai akwai masaku guda 8 wanda kowannen su zai dauki ƙasa da mutum dubu hudu ba yau duka suna ba. A Gomben nan muna santa ne na wajen noman auduga a yau arewa maso gabas, don da Adamawa da Borno da Gombe har ka ji jikin wuta Bauchi wajen Misau da sauransu ana noman auduga da ba kaɗan ba. Kuma daga noman audugar nan za a kai ga yin masana'anta, musamman yanzu mun yi gandun yin masana'antu wanda ba kuɗi kaɗan muka saka ba. Akwai wuta a gurin wadda ita ce kusan ginshiƙin da duk wani mai yin masana'anta yake bukata kafin ya yi nasara. Muna da komai a gurinmu, saboda haka in muka haɗa wannan da kuma abin da muke da shi muka sa mutane bisa noman audugar nan, gurin dama tana cikin waɗanda suke sama sama. To ina ga ya fi kusanci gare mu. Mu dawo da rayuwar mutane bisa tsari. Kar ka manta daga manomi zuwa ɗan barandanta zuwa bayanta da zai zo ya saya ya sarrafa ta zuwa ainihin magulzar da za a gurje ta a yi atafar a kuma yi a kai ta kuma saka ba ƙaramin mutane zai ɗauke mana. So ni na duba dabaru ne ta hanyoyin da suka fi sauƙi, ko ba za mu tsaya a auduga ba. Yanzu mun shahara wajen noman riɗi, mun shahara wajen noman waken suya da sauransu. Duk abin da muke in za mu noma sannan mu kyautata shi mu sarrafa shi, to ba wai mutum ɗaya manomi ne kawai ya amfana ba, a'a mai sarrafawa ya amfana, mai safararsa da karkara ya kawo birni ya amfana, wanda zai ɗauka a kai an yi masa ka ya dawo ya zama dilan atafa ya amfana. Saboda haka muna ga moruwar da za a samu in aka yi harkar noman auduga ba kaɗan ba ce, shi ne dalilin da ya sa muka ƙarfafa wannan. Kuma sai ya kasance tunda gwamnatin tarayya ta shiga an kuma duba faɗin abun gabaki ɗaya. In ka je Busau, ka je Funtuwa, ka je Katsina, ko ka gangaro ƙasa ka zo Kano, duk wannan masako a farfado da su. Asalin arzikin arewacin Najeriya dama daga noman auduga ne, sai noman gyaɗa, sai kuma ƙirada, sai kuma sauran abun da suka shafi dangin waɗannan, ko walau kiwo walau noma. To wannan ina da zai taimaki arewaci ba kaɗan ba. Kuma a matsayin mu na gwamnonin arewa wadda nake shugabanta, mun yi lissafi mai zurfi a kan wannan, mun ga wannan insha Allah zai yi. Shi ya sa yanzu aka ɗauko mataki na kawo waɗanda suka shahara a duniya, wannan Arise da suka zo muka yi mitin da su, suna ɗaya daga cikin waɗanda suke sarrafa auduga a duniya fiye da ko'ina. Saboda haka sun yi alƙawari daga yin noman ta zuwa sarrafa ta har a yi masaka.
Wawa zage wani wuri ne wanda yake aka samar tun haɓaka kiwon shanu, me yasa ne ka fito da wannan tsari?
In ka duba da kyau, kusan babban dalilin da ya kawo fadace-fadace ko ya kawo mu ga wannan yanayi na rashin tsaro shi ne irin wannan na bakiyaya da manoma a samu a bara kai a fada kuma kowa ya asara a garin haka makiyaya wanda su ma sun kunshi kusan kashi 25 ko kashi 30 bisa dari na mutanen da ake game masu sana'a da noma ko kiwo a cikin mu in kada yayin da ake da kashi kusan 30 ko fiye suna wannan to akwai bukatar a sa ido a taimaka musu domin an yi haka su ma hankalin su ya kwanta kar ka manta an yi garaje an kashe burtali an kashe labi bisa son zuciya ko kuma dalilan wani kawo ci gaba an kashe gandun daji an kashe da gandun kiwo bamban nan tun 1928 ake tura suka kafa wajen abin da ake kira gandun kiwo da yanzu za muna da guda kusan 48 wasu an yi musu ka'ida da takarda wasu kuma an ba su haka bisa fahimta na al'umma ganin akwai shugabanci mai kyau ina da irin yunkuri haka yasa a lokacin na tsamar lokacin ko Chris Garba muna ba har jihar Bauchi aka duba yiwuwan a kafa wannan kwawa zage da ma ba aika yanki fili kawai ka bar shi ba ma kusa ka'ida ko zama ba ne zai sa amfana da shi bisa tsarin da kar ka manta a yanzu idan noma na zamani ne ko kiwo na zamani ya kamata a ce za a iya waɗanda gonaki ne musamman na yin ciyawa kadai a wannan go kadada 144 ko nawa manoma suke so za mu iya sa su noma ciyawa kar ka manta shi mai kiwo in ya saya shanunsa kuma za su yi kyau dabbobinsa za su yi kyau in ya tashi zai sayar da su cikin riba domin ba su wahala ba shi mai wahala ba to in ka wuce wannan ai yanzu an ɗau matakai na zamani ina ga bai dace a ce wa haka kullum za mu ɗauki shanu ko dabbobi da ransu muna tafiya da su kudancin Najeriya ba don me idan aka yi mayanka na zamani za a iya yin naman nan a gyara shi a sa shi a mota ko a jirgi a kai shi mu mun amfana duk sauran abin da ya biyo can ma kuma su amfana ko mu samu kuɗi na shiga wanda ma in har aka yi da gaske za mu iya kai shi kowace ƙasa a duniya wannan ya sa aka yi kamfanin nama na Bauchi a kai mutum Bauchi to kaga duk irin wannan ba su mutu to in ba mu yi dabara muka farfado da gurare ba ko muka kiyaye guraren nan suka haɓaka suka yi aiki yadda ya kamata ba to fitintunan da za su zo daga baya sun fi na yanzu da muke ciki
dan ga samar da makaranta ne da
aikin akwai makaranta akwai asibitin dabbobi akwai dam-dam da aka yi zai noma a kaga ana lissafin wajen mutum 100 ko dan dai da ba mu samu abin da ya kamata a zamanin shugaba Buhari ina tsaman 2017 aka kawo wani tsari na haɓaka kiwo bisa wani project da aka ce National Livestock Transformation aka shiga aka yi tace-tace ba a yi wani abu ba har aka kai ga tafiyar shugaba to saboda haka ba a faɗa ba a cika idan aka faɗa aka cika ni ina ga wannan zai tasiri kuma zai taimake
masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya da wakilin mu a Gombe Abdulhab Muhammad sai kuma Julia Discretion da ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
shine arzikin mu shine uwa uba